الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا جدد يبو da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sarayen mutaiso wannan rana ta juma'a da muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma barbadan hali muna karatu cikin littafin al-ashan ila ma'ani alqur'an الشيخ أبو بكر محمد بن رحمه الله من رضا الله وانا موافقة منا كرشان سورة النساء من آية كان آية تدريد سبعين دولة زابو تاش آية تكيغا دبان هيتا مالا يشف في تادي تشيوا ثم نادى جميع الناس على طبقاتهم sannan Allah ta'ala ya kira dukkan mutane a bisa matakan al-mu'minin wal-mushrikin wa ahli al-kitabi min al-yahudi wan-nasara da mu'minai da wadanda suke masu bautar gumaka da kuma wadanda suke da awarwai suna da littafi suka bude mu Qur'ani sune yahudu da nasara wa ashhadahum ala qawlihi sai Allah ta'ala ya shaidar da su akan batun da zamu yi ayat da zamu tashi akan ta Allah ce ya ayyuhan nas
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمته منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما
Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas an kira su da suna na jinsi ya ku mutane qad ja'akum burhanu min rabbikum hakika dalili ya zo muku daga wajen ubangijin burhan yana nufi ad-dalil wal hujja hakika hujja ta zo muku min rabbikum daga ubangijin lakum gareku in ittaba'tumu idan kuka bi shari'ar Allah Qur'ani sai zama to hujja ne gareku wajen safar rahama wa alaikum wannan yana zama to kuma hujja akan ku in kafartu bihi in kun kafirce da shi wannan hujja shine annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallama shine hujjar da ake magana a nan wanda ta zo wa mutane daga wajen ubangijinsu in sun yi imani da annabi annabi ya zamanto musu hujja in ba su yi imani da annabi ba sai annabi ya zamanto hujja a kansu Allah ya katse musu hanzari cewa an aiko musu da saƙo kuma sun kafirce dama wanda Qur'ani yakan zama to hujjatun laka ne aw alayka in an ce laka to kai zaka fa'idanta wato kai ne ka kafa dalili da Qur'ani wajen samun kira in an ce alayka to an kafa hujjan ne akan ka to dama dayan biyu ne Allah ta'ala ya annabi cewa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar zuwa gare ku wani haske bayyananne nan kuma ana nufin alqur'ani wa huwa alqur'an wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qur'an sannan qur'ani kuma shine nurul mubin annabi shine hujjan qur'ani kuma haske wanda yake bayyananne wa huwa alqur'an ne ta hada dubi hadiji domin ku shiryu da shirye da qur'ani yazo da shi وتحكم بما انزل الله فيه kuma domin ku hukunci da abin da duk Allah ta'ala ya saukar a cikin alqur'ani kuma Allah ya saukar da alqur'ani ne domin ai aiki da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai bayani na yaya hukunci hukuncin da ke cikin alqur'ani Allah madaukaki yace وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أن سوكر مكد القرآن لك ومتاني بيان أبن أكا سوكر مصر خلاصة القول أنا دون من الشيواء أبن النبي صلى الله عليه وسلم ويزود شيء شيني أبن دزاء البكون شيء شيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأذن تو برحان كاجة أن نون من كينا الاتباع wato abin da ake bukata a wajen shi wanda aka aiko masa annabi yayi imani da shi ya bi annabi kawai al-ittiba shine abin da ake so tabishi annabi yana da wannan haƙƙi na abishi Allah ya aiko shi ne dan abishi wanda aka ce abishi kuma ya ba masa musu dan haka duk abin da annabi ya faɗa ba a musu shi yasa ma aka ta'allaka imani da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi sannan kuka shiryu ashe duk wanda bai bi annabi ba ba shiryayye bane to kaga bin annabi sallallahu alaihi wasallama shine hujja ga mutum shi kuma qur'ani hukunci ne da Allah subhanahu wataala ya saukar dukkan abin da mutum zai aikata to qur'ani zai zama to shine mai haskaka masa nuran mubina wato haske wanda yake bayyananne kuma mai bayyanawa wanda zai fayyace maka hanya dan haka ba za ka yi hukunci da wani abu ba sai da abin da yazo a cikin alqur'ani Allah ya dace na correct to Allah ta'ala ya ce fa amman ladina amanu billahi amma waɗannan da sun kai imani da Allah bayan da aka aiko musu annabi sai suke imani da Allah wa'tasamu bihi kuma suke ruku da wannan imani din da igiyar Allah kenan da Allah ta'ala ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku ruku da igiyar Allah baki ɗaya kada ku raraba wadan suka yi kuskuren fahimta a wannan aya wai sai su ce abinda ake nufi duka wai wanda ya da'awar musulunci to a zo babu wani nuna kurakurai kawai a ajiye duk wani abu wancan ya ce shi Allah ne ya ce shehunsa ma Allah ne ya ce sallah ba dole ba ce azumi ma ba dole ba ne hasali ya ce shi ba aljanna ba dan ma an ce annabi zai shiga shi baya sanka ai suna faɗa kuma amma in aka ce ina musulmi zai amsa wancan shi kuma ya tsine ma sahabban annabi da matan annabi albarka ya ma ce ai mala'ika jibril mahalinci ne saboda yi haka suka ce khanal aminu wa sarrafahu an haidara wai amintaccen nan ai yayi ha'inci kuma ya kauta sakon da aka aiko shi daga haidar Ali ibn Abi Talib ke kaga wau jabu kuma suka ce khanal aminu kuma wai sun yi ma Allah rake ne allamahu shadidul quwa malaika jibril kenan ko ba shi ne aka ce aminul wahyi ba to kaga mun sai raddi kenan khanal aminu to ai amintaccen yayi hahinci da ya kauta sakon da aka aiko shi yake ba wa haidar an aiko shi kuma wajen haidar to shi ma yana ce ina musulmi zai ce gani kowane irin shirgi ga sunan kala-kala to sai suka fahimci wa'tasimu bihablillahi jami'an ku riko da igiyar Allah gaba daya wala tafarraqu wai kada ka nuna yatsa a wanda yake shi Allah ne sai ka bashi akan haka to ai kaga wannan coke ne tafiyar da aka ce babai sai ko kuma za su matsala hanya dan koyarwa ma da yana waka yace ga kare ga kula ga musuru da rabo an ce sun kama hanya yace in ku har hakan ga gaskiya ne wanda tafiya tana da wani ko ba haka bane eh to don haka yanzu a ce duk wannan wai a hado shine abin da Allah yake nufi wa tasmu bi hablillah to ai ce bi hablillah bai abdullah hablullah ita ce igiyar Allah wa ita ce wanda Allah ya ce faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lan fisama laha kulli wanda yake mai karfi wanda baya katsewa hablullah shine abin da Allah ta'ala ya aiko manzansa da shi qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina dan ka qur'ani shine abin bayyacewa ashe kenan ruko da igiyar Allah subhanahu wa ta'ala shine ka rike qur'anin da Allah ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kuma za ka fahimci qur'anin ba sai bisa bayanin da shi annabi ya yi to da ayan qur'ani ce ta nuna haka in har ka ce ba za ka ruko da qur'ani ba to ka musa qur'ani ma'ana in ka ce ba za ka ruko da sunnar annabi to kai musu ga qur'ani domin shine yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana mun saukar maka azzikir shine qur'ani litubayyana lahu ta'lil dan kai bayani ne linnas ga mutane ka musu bayani to me bayani shine abin nan hadisan sa da suka inganta daga manzon Allah to shine hablullah ne ai ruko da wannan shine ce wala tafarraqu kada ku baude da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin irbab ibn sariya ya ja musu layi sai dogo mai kakke gefen dama gefen hagu sai waɗansu layuka kuma sai ce waɗannan su ne subul wa ala kulli sabilin minha shaytanu yad'u ilayha akan kowane irin wannan bugar akwai wani shaytani yana kiran mutane kai irin waɗancan da muka ambata da wasu su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ruke wannan tsaye mai kakkiyar nan ita ce wato sabilullahi almustaqima to da haka Allah yace fa amman ladina amanu billahi wadanda sun kai imani da Allah wa atasamu bihi suka yi ruko da shi Allah ma'ana da igiyar Allah suka yi ruko da Qur'ani da hadisi Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yana cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu kubi kar ku kaga dan an wadatar muku duk abin da kuke da bukatar sa na shari'a to mutum yayi ruko da abin da aka ce shine na Qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fassara na magabata na kwarai mutum yayi ruko da shi to sai Allah ta'ala ce fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu lalle Allah zai shigar da su a cikin wata rahama daga gare shi wa fadlin da wata falala aljanna kenan wa yahdihim ilayhi kuma Allah zai shiryar da su zuwa gare shi siratan hanya mustaqiman mai kakke kaga ma da yake huwa dinul islam shine addinin musulunci zai ruko da addinin musulunci da abin da Allah ta'ala ya ambata da abin da yake inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya wadatu da wannan duk abin da ba a samu a Qur'ani ba a samu a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma ya zama addini kan don Allah ne ماذا يقول إلى هنا انتهى شهادة الله التي شهد بها لصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم زوال وانا قباني شهد الله تعالى يقول لكن الله يشهد تعالى أن شهد الله سبحانه وتعالى أن تتكي وان يكي بيان قسكير أن نبتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته للناس لكم شهد الله تعالى يباير na saƙon da ya aiko annabi Muhammad da shi zuwa ga mutane wa huwa akhiru ta'aliqihi ala qawlihi ta'ala fi sura wannan kuma shine karshen ta'aliqi bibiye wanda Allah ta'ala yi a fadin sa cikin sura tun daga inda yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arata Allah wa la takun lil ghaibina qasima ila qawlihi hasu wa fadin Allah wa kana Allah bi kulli shay'in muhita. Allah ya kasance game da dukkan komai ya kewaye ilimin sa. To za a shiga karshen sura ma da yake wa qawluhu ta'ala
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
Na wannan sura ko wannan aya zance ta taukane dangane da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah dane da Abdullah ibn Haram wanda yake na daga cikin manyan mutane na Madina yayi shahada a yakin Uhud. Lokacin da ya shahada a yakin Uhud bai yi shahada ba sai da ya kira ɗansa Jabir ya masa wasiya. Jabir kuma shi kadai ne ɗansa da miji, yana da ƴan uwa mata annai guda shida, a wani ƙaulin an ce guda biyar. Jabir ɗan Abdullahi lokacin bai aure ba baban Sayyid, to yayi aure kuma daga baya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Jabir bai ka aura, yace ba zaura, yace ina ma da a ce buduru a ce kamata wasa ta maka wasa. Sai ce ya manzon Allah, babana ka san ya rasu ya bar mutan uwa mata, ni ne mai kulawa da su, ni ne mai rinna su. Yace to sai idan na je ni su shida, in na je na auro buduru ai na sake ƙara wa kai na buru da na bakwai. Yace shi yasa ka na je na auro bazawara wadda ta goge a zamantakewa sai ta taimaka ni wajen raina wannan problem. Kage yana da fikira, matashi ne amma yana da basira. Jabir ibn Abdullah to lokacin da ya zo abin nan ba rasuwa ba, jinya yayi kamar yadda hadisi Imam Bukhari da Muslim suka rawaito. Muhammad ibn al-Munkadir yana cewa sami'tu Jabiran yaqulu, naji Jabir dan Abdullah yana cewa ja'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu. Azza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaida ni, ni kuma lokacin ban ne da lafiya ban ma san a yawan yanayi nake ba. Fa tawadda'a wa sabba alayya min wudu'ihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi alwala, aka tare ruwan alwala sai annabi ya tsaye ruwan alwala sai watsa mini. Fa akaltu sai na farfado, fa qultu sai na ce ya rasulullah, ya manzo Allah, liman al-mirat, yanzu gano na kuma wa zai ci, ba kuwa ba uba ba fita shine sai ɗan uwansa mata. Yace inna ma yarufuni kalala, ni za a gaje ni ne a matsayin kalala. Fa nazalat ayatul mirasi, to shine sai wannan aya ta sauka. Allah ta'ala ce yastaftunaka, suna maka fatawa, ba a kawo shi da siga na mufradi ba, duk da cewa Jabir ne ya tambaya, wala Allah akwai waɗansu masu yi wa annabi irin wannan tambaya, wala Allah kuma an kawo shi da sigatul jam'i ne takriman lahu. yastaftunaka fil kalala, suna tambayanka dangane da kalala. Wahiya, menene kalala? Shine an yamuta almayyit wa laysa lahu farqun wala aslu, mutun ya rasu ba shi da reshe, ba shi da tushe. Menene reshe? Yaya. Menene tushe? Iyaye. Ba iyaye, ba yaya. Mutun ya rasu, to wannan shi ake cewa kalala a rabon gado. To shine Allah ta'ala ya ce walillahu yuftikum fil kalala, to kace Allah ta'ala shine yake ba ku fatawa dangane da kalala idan ya rasu. In imru'un, idan ya kasance wani mutum, marfu'un ne bi fi'lin yufassiruhu, in imru'un halaka ay mata, idan mutum ya halaka, ma'ana idan mutum ya rasu, laysa lahu waladun, alhali ba shi da ɗa, ay wala walida, kuma ba shi da mahaifa. Wa huwa al-kalala, shine dai kalala. Idan mutum ya rasu ba shi da ɗa, ba shi da mahaifa, wala hu ukhtun, amma yana da ƴar uwa, min abawaini, imma uba ɗaya uwa ne suke shaƙiƙiyarsa ce, aw abin, ko kuma ubansu ne ɗaya, to abinda zai zanna gadon sa, falaha nisfu ma taraka, za ta sami rabin abin da ya bari. Wa huwa alhadi, shi ma ai al'aqu kadhalik, shi ma idan ƴar uwarsa ce ta rasu a matsayin kalala, ba ta da ƴaƴa kuma ba ta da iyaye, shi kuma ɗan uwanta ne, shaƙiƙinta ko kuma li'abinta, shi ma yarithuha, zai gaje ta. Shi kuma jami'a ma tarakat, saboda shi namiji ne, asibi ne, ita saboda ita ƴa ce, ka kaddara yanzu mutum ya mutu ya bar ɗansa namiji, akwai wanda zai zo jikin dukiyar ɗansa ya bari, kage ɗan ne zai cinye dukiyar, amma ƴarsa ce bai bari, rabi za ta ci. To haka nan shi ma a gefen kalala, idan ya bar abinan shaƙiƙi, ta bar shaƙiƙi ko kuma li'abi, zai ɗauki dukiyar. Amma idan ya kasance mai, idan ita ce ya rasu ya batta, to ita ba za ta cinye ba, rabi za ta ci. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha waladun, shi kuma zai gaje ta, kaga haka ma aka ce zai gaje ta. Can cewa aka ce walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka, amma wa huwa alhali, in shi ne kuma yarithuha, zai gaje ta ne. In lam yakun laha waladun, matukar ba ta da ɗa, fa in kana laha waladun zakaru, in ku tana da ɗa namiji, fala shay'a lahu, to wannan ɗanta namijin ai ya kare kawunsa, ba zai ci komai ba. Aw unsa, ko kuma idan ƴa ce take da ita guda ɗaya, falahu ma fadula an nasibiha, za ta ɗauki yanzu ita rabi ne na mijin wata. To kaga shi kuma yana da abin da ya rage. In kuma tana da mata, a in kuma abin nan sunanta, in tana da miji, miji zai ɗauki nasibinsa, shi kuma sai a bashi abin da ya rage. Walau kanat al-ukhtu aw al-akhu min ummin, idan kuma watan ƴar uwar ko kuma ɗan uwan li ummi ne, kaga can an yi gine a gayin shaƙiƙi ko me ko li abi, to idan ya kasance li ummi ne, fa farduhu as-sudus, shi kan abin da aka yanka masa shine sudusi zai samu, ba zai cinye dukiyar ba, sudusi ne nasa. Kamar takaddama a wannan sura, kamar yadda ya gabata tun farkon sura, وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانتا، إذا كما سنكتنج أي الأختان يم هو غدابيون ماتا اثنتين غدابيون با إرقوا إيباني يم هو ماتا يبني فصائدا كوزما دبيو لأنها نزلت في جابر دمون نصورة تاسوكنا يا كان جابر حديث النمو كرمتا أقباني وكان مات أن سمي أخوات دومون جابر يا رسولي كوكو مجنية تاسا ميش lokacin yan uwansa guda bakwai wani kauli an ce guda shida duka mata to idan sama in biyu ne ko sama da biyu falahu maqdu sali min mata raka in ita daya ne za ta samu nawa nisbi ko idan biyu ne ko sama da biyu to Allah yace falahu maqdu sali min mata raka biyu bisa uku za a bata min mata raka na abin da shi dan uwan nasu ya bari wa in kanu idan ku sun kasance alwaratatu magadan nan ikhwatan yan uwa ne maza rijalan wa nisaa maza da mata ya mutu a matsayin kalala sai ya bar yan uwa da maza da mata ko namiji daya abin nan da kuma yan uwa mata du matsayin su daya ba mai kola wani idan dan uwa ne wanda yake shakiki kaga ko da akwai mata waɗanda suke li'abai ai ya kange su in kuma mata ne wanda suke shakikai da kuma abin nan dan uwa li'abi su ba su isa kore shi ba shakike guda biyu kuma wani lokaci za su iya tsayawa a madadin asibai wani sarkakiya ne a cikin hidimar gado sai ka zauna kake gane shi Allah kara mana fahimta wa in kanu ikhwata rijalan wa nisaa idan ya kasance kuma abin da ya bari din a matsayinsa na kalala maza yan uwa ne maza da mata to yanzu fa lil zakaru mithlu hadhil unthayaini sai a raba namiji yana da kwatankwacin rabon mata biyu dama haka na mamaje mustawassu daya to sai a raba namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso daya Allah ta'ala ya ce bayyana Allahu lakum nan an ambaci kalala ne dama farkon sura in ba a manta ba ai nan kan an ambaci dama rabo yadda kowanne zai kasance mutumin da ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata da mata da waye da sauransu yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ta'ala yana muku bayani yana bayyana muku shari'a dinikum shari'a na addininku an tadillu domin kada ku bace ashe daga kin gaskiya sai bata Allah ya raba gado an riga an fayyace shi to idan har aka ce ba za a bi yadda yake Allah ya raba ba to lallai an bata dole ne a bi yadda Allah ta ashe sai a ce faridatan min Allah rabo ne daga Allah rabo ne daga Allah faridatan min Allah rabo ne daga Allah to kai shi shige a rabon da Allah ya yi sai dai a bi kawai wallahi bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai wa minhu al-miraq hatta gadon da aka raba Allah yana sani وروى الشيخان عن البراء وقال مسلم سيرويت ذكر البراء نغازي انها اخر ايه نزلت من الفرائض وان ايه ايتاتشي ايه قرشه ده تسوقا اكاين مساله نربان غادو وهي في هذه السوره تعقيب لما تقدم في اولها من ايات الميراث انا ايه تاجو تا قرشن سوره a matsayin bibiye ne dangane da abin da ya riga ya gabata farkon sura na ayoyin da suka yi bayani dangane da rabon gado da Allah nan yace yubayyinu Allahu lakum an tabillu Allah ya muku bayanin al'amarin gado ne dan kada ku bace kada ku zamanto a cikin tahayyul ku rasa yaya za ku wa sa'u bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da dukkan komai malai yace bada'atis suratu bi qawlihi ta'ala sura ta fara da fadin Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ce ya ku mutane ku kiyaye dokar ubangijinku wa khatamat yanzu kuma ta cike bi kaulihi da fadin yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ne dan kar ku bata wallahu bi kulli shay'in alim Allah game da dukkan komai masani ne wa hadha min qawli ta'ala wannan sai ya zama farinta da karshenta tamkar yadda Allah ya dunkula bayani ne cikin suratul baqara wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku kiyaye dokar Allah Allah zai sanar da ku al'amarin addininsa kage nan ba ya fara da cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ku kiyaye dokar Allah a karshe sai ya ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani dan kada ku bata yana ba ku ilimi kage ta dace da wannan aya wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku kiyaye dokar Allah, Allah zai rusar da ku ku fahimci hikimomin addininsa. Wato wannan aya da aka ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ba wai ka'ida ne na cewa duk wanda yake da ilimi yana da takawa. Mun gani ana nuna mana cewa takawa da mutum yake da ita, in mutum ya samu takawa, takawa za ta nusar da shi wajen ƙara fahimtar addini. Fahimtar addini shine aiwatar da addini yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni manzansa ya koyar. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Bayan ana nufin mutum ya samu ilimin fiqh shikenan Allah yana nufin da alheri. A'a, idan fiqh na addini shine ka fahimci me Allah ke so ka aiwatar, ka fahimci me Allah baya so ka guje masa, shine al-fiqh fid din. Mutum ya zamanto kenan mai fiqh, mai fahimtar shari'a, mai kokarin bibiyan abinda Allah ta'ala ya ambata da wanda manzansa ya karantar da ya ta masuki da shi. Allah ya ba mu ikon kiyaye. Ma ne ya ce fatiha ma ya haɗu lil ummati kiyanaha, a cikin wannan sura an samu abin da ke tsare ma al'umma kasantuwar ta a matsayin al'umma, wa qiwamaha, da tsayin dakanta da za ta yi in har aka bi koyarwar da ke cikin sura. Kaga duka abinda surar ta karanta, suratul nisa'i, ta koyar da mutane tauhidi, ta koyar da mutane tsara amana, ta koyar da mutane ba da haƙƙoƙi a ma'abuta haƙƙoƙi, ta koyar da mutane watan kulawa da waɗanda suke al-mustafa'un, masu rauni, a kiyaye masa haƙƙoƙi tsakanin mata da marayu da yara ƙanana da aka bar wasiyarsu, ta koyar da yin hukunci da adalci, ta koyar da jajircewa domin Allah a wajen jihadi, ta koyar da waɗansu abubuwa da yawa na janibin mu'amala. Don haka idan har aka kiyaye wannan sura za ta tsare ma al'umma kasantuwarta a matsayinta na al'umma, za ta tsare ma al'umma tsayuwa da ƙafafunta, wa yarfa'uha ala ma siwaha, kiyaye abin da ke cikin wannan sura zai ɗaukaka al'umma ta kere ma wanda ba ita ba. فصورة اشتمل أولها على كمال تنزه الله تعالى إن والنصورة تنفر كنت تاتترى بياني أكاين شكر أركن الله سبحانه وتعالى وسعة قدرته دكما يلوى نقدر الله وآخرها أرشم والنصورة كما اشتمل على بيان كمال الله تاتترى بياني na kamala na ubangiji a kowane janibi, Allah ba shi da nakasa. Wa bi hadhani alwasfani sabata rububiyyah wal uluhiyyah wal jalal wal izza, da waɗannan siffofi ne kuma guda biyu, tanazzuhu llahi wa si'atu qudratihi, da kuma kamalul lahi. To da waɗannan siffofi ne guda biyu, rububiyyah ta ubangiji ta tabbata, uluhiyyah ta tabbata, buwayarsa ta tabbata, ɗaukakarsa ta tabbata. Wa bihima yajibu an yakuna al-'abdu munqadan lit takalifi, kuma da waɗannan ababe ne ya zama wajibi bawa in ya fahimci ƙudura ta Ubangiji da kamala ta Ubangiji da cewa Allah tsarkakakke ne an kullin naqais, to da waɗannan ya kamata bawa ya zan ya jayi wajen aikata abin da Allah ya ɗora masa. In an ce yi kaza, to ka san Allah buwayayye ne, baka isa kubce masa ba. In an ce jingina ma Allah na ƙasa, ka san Allah tsarkakakke ne, ba yadda za a sanya masa kini ko a sanya wani ya shishigi cikin ikon Allah, ka san abin ba zai yiwu ba. To sai kaga mutum ya jayi zuwa ga abin da ake so. Amma duk wanda kaga yana tauye ma Allah haƙƙinsa, duk wanda za ka ga cewa wai yana ga wanansa ya isa, shehinsa ya isa, ko zai aiwatar abin da Allah ba haka ya so ba, wallahi bai san Allah ba, wallahi tallahi bai san Allah ba. In ya san kamalar Ubangiji, ya san Ubangiji cikakke ne a dukkan siffarsa, kuma laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. In har mutum ya san buwayar Allah, ba zai ma Allah gardama ba. In Allah ya ce yi kaza, to zai kokarin aikatawa. Lokacin da kuskure shaytan ya fuzge shi kuma, to zai razana saboda sanin buwaya ta Ubangiji. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya cika mana fa'idar da ke cikin wannan sura. Ubangiji Allah ta'ala ya mana kyakkyawan karshe su duba cikin ikon Ubangiji malam kabiru ya fara wannan sura Allah bai bashi ikon cika ta to haka dama rayuwa take abin da ake bukata shine kullum mutum ya dawwama akan ayyukan alkhair wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin kai ta bauta wa Ubangiji har mutuwa ta same shi idan mutum yana bautar Allah har mutuwa ta same shi yayi riba muna roƙon Allah ta'ala ya sanya riba a cikin rayuwar mu shi kuma abubuwan da ya gabatar na karantarwa Ubangiji Allah ta'ala ya saka masa alkhair Allah ya kai masa ladansa a cikin kabarinsa ya zama to kyawawan ayyukansa su ɗebe masa kewa a cikin kabarinsa sura ta gaba ita ce suratul ma'ida suratul ma'ida sura ce ita ma madaniya wanda aka saukar da ita ma a Madina ta yi magana dangane da tauhidi da al'amura masu yawa kamar yadda za mu ji an kira ta da al-ma'ida saboda can ƙarshen sura aya ta 112 Allah maɗaukaki yana haƙaita mutanen annabi Isa alaihi salam yayin da suka ce ma annabi Isa hal yattaqi rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama shin ubangijinka zai ku saukar mana da wani kafakin abinci daga sama shine ma'ida wato suna so wannan ya zama to musu wata aya da za su riƙa da ita su tawassul kuma su ƙara samun yaqini akan imani to daga nan ne surar ta samu sunanta kuma ana ambatanta da haka tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu bada yace madaniya 120 aw wasnatani aw wasalatu aya ayoyin ta dari ne da 20 ko da 2 ko da 3 wa mawdu'u harwa in si babba abin da take karantarwa bayanu istifa'il uqudi bayani ne na cika alƙawara wa ma yatarattabu ala zalika da abin da ya jero a kayan alƙawara min bayanin halal wa haram na bayanin abin da ya halatta da abin da ya haramta wa rabbi zalika bil aqidati islamiyya da kuma tattarowa waɗannan al'amura na al'aura a ɗaure su ga aqida ta musulunci musulunci ne ya umarni da su anna allaha ilahun wahidun kuma a tabbatar da cewa allah subhanahu wata'ala abin bauta ne guda ɗaya فلا حرام الا ما حرم ولا حلال الا ما احل باب حرام سي ابن الله يحرم ده باب حلال سي ابن الله يحلال دو ابن الله بيحلال ده ويزن حلال ابن الله بيحرم ده ويزن حرام ويدخل هذا في القول والعمل كما حلالتي ده حرامتي yana shiga cikin magana yana shiga cikin aiki aiki ma akwai abin da za a ce halal ne to ba wanda zai ce maka za halal ne sai in Allah ne ya koma zan sai fada ba wanda zai ce maka kaza haram ne sai idan Allah ne ya koma zan sai haram abinci ne aiki ne wala takunu lima tasifu alsunnatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram li taftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku rika amfani da harafan ku kai kuna cewa kaza halal ne kaza haram ne alhali ƙarya kuka kaga ma Allah duk wanda ya kaga ma Allah subhanahu wataala ƙarya ba to ba zai rabu ta ba don haka Allah shi dai yake halaltawa ko ya haramta min zalika ma yata'allaqu bi dhabahi wa sayd daga cikin ababen da za mu ji na halaccin su ko haramcin su akwai ababen da suka danfara hukuncin su ya danfara ga yanke yanke wasaidi da kuma farauta yanka wato akwai ayoyi muhkamai da yawa a ayatu wanda suka zo da ahkamul fiqhiyya a cikin wannan sura masu yawa yanka da farauta sai Allah ne shi ne mai halattawa ko kage yanzu akwai nau'in yanka da ake ce idan kai yankawa kai a makogoro amma akwai nau'in yankan da ake ce haramun da ba za a ci ba sai ake ce wannan haramun kuma a farauta sai aka gaya maka akwai nau'in yanda za ka saki karanka nema ko wani abin farauta kashi kuma ya ce kashe dabba kuma sai aka ce mahalal to Allah ne ya isa yawa to duk waɗannan bayanan akwai a ciki har farautar ta kwa akwai min zalika ma yata'allaqu bil tabayyi wa sayd wa minha ma yata'allaqu bil ihram wal masjid al haram akwai hukunce hukunce wanda suka ta'allaka da harama harama da zaka yi zuwa ga aikin haji ko umra wal masjid al haram kuma bayani akan shi masallaci ne alfarma wadansu haƙoƙinsa da wasu abubuwan da suka ta'allaka da abin da ya shafi aikin haji wa minha ma yata'allaqu bin nikah akwai hukunce hukunce da suka damfara ga al'amarin aure a ce ma ga halal ga haram a ciki wa minha ma yata'allaqu bit taharati was sala akwai hukunce hukunce na halacci ko haramci wanda suka damfara da tsarki da kuma sallah wa minha ma yata'allaqu bil qada'i wa iqamati al adl a ciki akwai bayani na abin da ya damfara dangane da hukunci yanke hukunci alƙalanci wa iqamati al adl da tsaida adalci ومنها ما يتعلق بالحدود في السرقة كوي أبن دي أنفرا نحد الجزاء نساتا وفي الخروج على الجماعة المسلمة وكما هو كنت دي شافوا عند سكفتا دك جماعة مسلمي سكي تاواي ما هو كنت نسو ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام دك تكي أكوا أبن دي أنفرا دهو كنت شو كنت جيا ما أجيا mecece giya sai abinda aka murtaka ne aka sha a matsayin ruwa a koko ake sha irin na gidan bazu ko kuwa ko ba ko na bushi ma zai zaki ma'anar giya kasa akwai abubuwan suna na giya ce amma mutane ba su ɗauke su giya ba ko sai a sai an zo muhallinsu duk za a yi bayani insha Allah kan komai barai da gaske to wal maisir da kuma caca caca sai wanda ake ta wajen kartigi da ake haka su kwakudu ba da sauran ko ba ko wata nau'in cacan ma duk za mu ji bayani insha Allah ta'ala ko abin ya hada har da bet naija wa minha ma yata'allaqu bil wasiyati inda al maut an yi tsallake ko والانصاب والازلام شي ما نوع ان چاچا ني كمان چاچا شي ني انصاب والازلام زامو جي بيان سو ام حد سو ني سكي نفي ومن ها ما يتعلق بالكفارات ا cikin wannan sura akwai hukunce hukunce da suka damfara da kafara fi qatl as-sayd na wanda ya kashe abun farauta ma al ihram kuma yana cikin haramin aikin haji ko umra wa fi al-yamin da kuma ya kafara rantsuwa yayin nau'o'in rantsuwan ma suke yayi ne ne mutum yake yin hinsi akan al'amarin rantsuwa wa minha ma yata'allaqu bil wasiyati inda al maut daga ciki akwai abin da ya damfara dangane da wasiya yayi zakai wasiya idan mutuwa ta same ka kana cikin yan uwanka musulmi da kuma kana cikin kafirai za a iya karban wasiyar da suka zo suka ce dan uwanku musulmi da ya mutu a wajen su yayi wasiya kaza za a karba ko ba za a karba ba duk za a fayyace wani wannan bayani a muhallinsa insha Allah wa minha ma yata'allaqu bil bahirati was sa'ibati wal wasilati wal hami min al an'am daga ciki akwai abin da ya damfara da hukunce hukuncen bahira da sa'iba da wasila da hami za mu ji ma'anar su a in gurbin su insha Allah ma ja'ala Allah min bahirati wala sa'ibati wala hami za mu ji me suke nufi min al an'am amma daga cikin dabbobin ni'ima ne akalabin su ma a cikin raƙuma ne ومنها ما يتعلق بالقصاص في التوراة اتيكي akwai abin da za a yi na bayanin qisasi da Allah subhanahu wataala ya ambata ramuwa ya kashe a kashe shi an eye for an eye a tooth for a tooth ko abin da suke cewa mosaic law to akwai wannan bangaren shi ma da za a ambata insha Allah kamar yadda yazo a cikin at-taura mimma ja'alahu Allah kazalika shari'atan lil muslimin daga cikin nau'in da Allah ya sanya shi ya zamanto shari'a har ila ga musulmi wa hakaza tamtaki ash-shara'i bi ash-sha'ir hakanan zaka ga an riskar da shari'a yadda shari'a ta zo aka riskar da ita aka dan farar da ita da waɗansu alamomi waɗanda ake gane addini da su sai siyake sura ta cikin siyakin da surar zai zo da shi bila hajirin ba tare da shamakancewa ba wala fasilin ba tare da katsewa ba haka abin zai dinga gudana kamar sai ya ci bayaninsa fi muhallihi insha Allah kamar yadda bayaninsa zai zo a muhallinsa in Allah ta'ala ya so mu wai Allah yake ba ta yace mu sai mu fara su an san yaba tar wa ta mu cikin ba na roƙon Allah ta'ala mana fara ai da gaba sai ke sai dawo yamma eh gidan ba nan ai da gaba sai ke sai dawo yamma sai da ruwan ku shi ne gidan ba
ni ga ku da ba ku da ke ba dai
ba ku da ba wajen karfe biyu sai aka halarto masa da abinci na alfarma aka yi tsanta a cikin box na alfarma wanda ba zai iya samu ba kai tsaye da ya ga abuwan nafila ne shi dai sai ci abincin amma tun lokacin yake yin istighfar ya yi masa yanki abuwa wani istighfar da za ka yi dama kai ne sauki a kan halin da nafila a inda za a buƙaci istighfarin sai idan mutum ya karya azumin ne don walakantarwa misali kawai ya ɗauki azuminsa na lafiya sai bayan lokaci kawai sai ya ɗauka a ce ya ji ai na fita ne wato yana ɗaukansa ba komai ba to wannan na walakantarwa shi ne ya yi tasgir na wani sha'ira min sha'irar islam amma idan ka ɗauki azumi na lafiya kuma sai ka sami abinci sai ka ci wannan balle na maka ce ba ke tsoro ka ga balle na maka ce ba ke tsoro ba ba matsala ko ni ta samu abincin alfarma a zance wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa sai ya ce hal indakum shay'un kuna da wani abinci ne duk yayin gidajen matansa ba a samu abin da za a ci ba sai ce mun waye gari ba ko me a gidan ya manzon Allah sai annabi ce inni idan sa'im sai ce to na ci gaba da azumi sai annabi ko ya saka zarce da azumi sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka ce wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo gida da ya shigo gida sai suka kawo masa wani abu tai wani abin nan da ake haratawa abinci da fata ce a zuba mata zuma a abin nan ba zuba ba zuba mata mai a hada da wani gari a hada da wane ne sai aka abinci ne mai daɗi su a lokacin a wajen su sai aka ce ga wannan ne aka kawo mana kyauta daga makwabta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sha'awa abincin sai ya sa hannunsa a cike ce wa la kana asbahtu sa'ima da ku na tashi ina azumi to kaga no ma an kawo masa ya ce an kawo masa ya ce da ku na tashi ina azumi kuma sai ba ba akala kuma sai annabi ya ce matukar mutum ba yayi dan tasgir bane ba matsala bane kuma in kaga cewa an kawo maka abincin alfarma za a iya zuba maka a kwano ka tafi da shi ka kana da riba biyu sai ka ajiye in ka cika ladan azuminka kuma sannan ka tafi da abincin alfarma Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk